من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا أولا يمتي نارانا الخميس a yau 23 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau 12 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya a da 6 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na Masjidul Huda dake wannan gari na Daura GRA Katsina State idan ba a manta ba muna cikin tafsirin ayoyin suratul nisa wanda a yau ko an ce a jiya muka kwana akan aya ta 127 wanda bamu gama bayanin ta ba lokaci ya cin mana wanda kuma insha Allah malam zai maimaita ta sai mu tashi akan ta insha Allah na'am malam mai Allah yace
a'udhu billahi minash shaitani rajim قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما
نعم وبنجي الله مدوكين سركي يتي ويستفتونك في النساء كما suna neman fatawarka game da lamarin mata kul ga ya musu manzo sallallahu alaihi wasallam Allahu yuftikum fihinna Allah ya ne muku fatawa game da lamarin mata wa ma yutla alaikum fil kitabi sannan al matluu fil kitab abinda ake karantawa a cikin alqur'ani shi ma ya ne muku fatawa dangane da lamarin mata marayu وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الله يتي وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ما تامرايو وأندا باكو باسو أبندك كينكي مسو نسدا كنسو تو الله يني مكو فتوا غمد لمر ماتا سنن أبند أكي كرنتاوا أتكين القرآن شيما يني مكو فتوا غمد وأن ما تامرايو game da abin da aka ce za a ba su na wannan sadakin su watargabuna an tankihuhunna matan da suke marayu kuma kuke kwadayin ku je ku aure su a tafsiri na farko kenan ko kuma watargabuna an tankihuhunna kuke kyamar ku aure su saboda munin su saboda watakila su zama muku nauyi a karkashin ku za mu je tafsiran nan insha Allah والمستضعفين من الولدان sannan Allah madaukakin sarki yana muku fatawa game da raunana daga cikin kananun yara wa anta qumu lil yatama lil qisti abil qisti kuma Allah madaukakin sarki yana muku fatawa game da marayu akan lalle dukiyar marayu ku kula ku tsaya tsayin daka bisa adalci wajen kun kula da ita kun habbaka musu kun ba su kayan su وما تفعلوا من خير كما دك ابن دكوك ايكتان الخير فان الله كان به عليما الله مدوكين سركي مسنيني يا كسانتي مسنيني ده wannan al'amari din ko wannan abun wannan ita ce aya ta 127 ajiye mun fara bayanin ta kama daga alakar wannan aya da ayoyin da suka gabace ta ba sai mun maimaita ba sannan muka ce wannan aya malamai sukan ambato mata sababin sauka sababin saukar ta shine zai ba mu haske na ganin cewa akan menene wannan aya take bayani idan ka je ka dawo malamai abinda suke tattaunawa dangane da abinda yasa ta sauka shine abu na farko wasu suna ganin abin da ya shahara a lokacin jahiliya sun kasance ba sa bawa mata ainihin wato sadakin komai, ba sa bawa yara kananu, ba sa basu gadon su, ba sa bawa kananun yara wannan gado din. Ana zalunci, iya zalunci. Bari ma idan ya zamo da ya gaji matan babansa, to yana da zaɓin ɗayan uku ko ɗayan huɗu. An gane ya gaji ƴaƴan abin nan matan babansa, idan da babansa ya mutu, to waɗannan kuma yana da mata, to waɗannan mata ɗin ko dai ya zamo ya auri wacce ya ga dama a cikinsu ba tare da ya ba su sadaki ba, sai dai ya taƙaita da sadakin babansa, babansa ya biya masa. An gane da kyau? Ko kuma ya aurar da su ya karɓi sadakin ya hana su mata ɗin. Ko kuma na uku ya ainihin wato hana su yin wannan aure ɗin, sannan kuma yana buƙatar su fanshi kansu a gurinsa ya hana su, yana sani ina fatan fahimta. To wannan haka mu na ɗabi'a take a lokacin ainihin wato jahiliya. To bayan nan sai aka saukar da waccan ayar, ya ayyuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarikun nisa'a karhan wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna. Ina fatan fahimta. Ma'ana Allah ya saukar da waccan ayar, ya ku waɗanda suka yi imani, la yahillu lakum an tarithun nisa'a karhan, baya halitta a gare ku ko dinga gadar mata a bisa tilas. Haka kawai dan kai da ne a ga wancan uban ka ce zaka gaje su a bisa tilas, wannan haramun ne. Wannan ayar wacce muka karanta in za ku tuna a baya, ita ce take haramcin wancan al'amari din. An gane da kyau? To in kun fahimta, wannan shine zai zama almatulu minal kitab na farko kenan, wama yutla alaikum fil kitabi, abinda ake karantawa a kanku dangane da sha'anin mata, to ka ja wannan. An gane da kyau? Ko kuma ya zama sababin saukar wannan aya, wasu malaman suna ganin tana magana ne akan haƙƙi na sadakin mata marayu, waɗanda za a iya samun mata ko dai su kasance suna da kyau, ma'ana kyawawa ne ko kuma ba kyawawa ba ne, ko dai su zamo suna da dukiya ko kuma su zamo ba su da dukiya. An gane da kyau? To sai mata suka zo suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam fatawa dangane da irin wannan al'amari da yake gudana, domin su suna idan suka ga waccan macen ta fita ga kuɗi ga kyau, to sai su ainihin wato su ce za su aure ta, amma kuma ba za su fata sadakin da ya dace da ita ba. Ko kuma an gane da kyau, suna so su aure ta amma kuma ba za su bata sadakin da ya dace da ita a haƙƙinta ba, kaga wannan zalunci ne. Ko kuma ya zamo a mummuna ce, to sai su ƙi aurenta ko dai saboda muninta ko kuma saboda maraicinta zai zamo musu suna da ainihin wato nauyi, ta zama nauyi a ƙarƙashinsu. Ina fatan fahimta. To don haka sai suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi fatawa. To sai Allah ya hakaito mana wannan aya, ya ce wa yastaftunaka fil nisa, kuma su ne maka fatawa game da lamarin mata. A jiya mun faɗa lafazin wato yastaftunaka daga al-istifta'u ne, wanda shi kuma yana nufin talabul fatwa, neman fatawa. Ana cewa istaftaitu rajul, na nemi mutum ya bani fatawa. Istaftaitu rajul fil mas'alati fa aftani ifta'an wa futiyan wa fatwan. Duk ana faɗi. An gane da kyau? Ko dai ya zamo masdarin shine ifta'an ko kuma futiyan ko fatwan, abinda ake nufi dai ma'ana izharul mushkil, a bayyanar da abin da yake ya shiga rudu, a bayyanar da abin da yake ya shiga gumudi, a bai fito fili ba, akwai ɗan rikitarwa, to sai kai bayaninsa. Wannan bayanin ko dai a fiqhu ne, ko dai a tauhidi ne, ko kuma ma a ainihin wato magana ce ta fassarar mafarki. Mutum ya shiga gumudi bai gama fahimtar wannan mafarki ba, sai ya ce maka menene? Yusufu ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman, kamar yadda Allah ya faɗa dangane da wannan kisa ta annabi Yusuf. Aftina ya musu fatawa, ba yana nufin fatawa ta fiqhu ko fatawa, a'a, ya yi musu bayani na abin da ya shige musu duhu na wannan fassarar mafarki din. Ina fatawan fahimta. To don haka wannan shine fatawa, abinda suka zo suna neman fatawarka, ma'ana suna maka fatawa game da lamarin mata, suna neman bayani yaya dai al'amarin yake. Ina fatawan fahimta. To tunda sun zo da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya din, sai Allah ya ce kul ga ya musu sallallahu alaihi wasallam, Allahu yuftikum fihinna, Allah madaukakin sarki yana muku fatawa game da lamarin ainihin wato mata. An-nisa'u aka ce anan sun hada da mata marayu, kuma sun hada da dukkan daukacin mata. Ina fatawan fahimta, musamman idan muka duba sababin sauka din da muka kawo guda biyu, ko dai su zamo dukkanin matan da ake zalunta su lokacin jahiliya, ba a ba su haƙƙin su, ba a ba su gado, ana danne su, ana kaza, to kaga an-nisa'u sun shiga nan. Ko kuma a kauli na biyu, marayun da ake danne musu sadakinsu, ba a ba su sadakinsu abin da ya dace, kuma a ce za a aure su, kaga su ma sun shiga cikin ina annisa. Ina fatawan fahimta. Kul gaya musu, Allahu yuftikum fihinna, Allah yana yi muku fatawa game da lamarin mata. Wama yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i lati la tu'tunahunna, anan lokaci ya riske mu a jiya in za ku tuna. Ina fatawan fahimta, bari mu maimaita a gurguje, muka je daidai gaban nan. Wama yutla alaikum fil kitabi, da abinda ake muku, da abinda kuke karantawa, abinda kuke karanta shi a cikin littafi, shi ma yana yi muku fatawa game da wannan lamarin mata din. To sai muka ce wai shi menene wannan almatluwu fil kitabi din, abinda ake karantawa a cikin littafi. Kada ka ja da nisa, almatluwu minal kitab, abinda ake karantawa a cikin wannan littafin. Littafi dai bisa zance mafi inganci shine alqur'ani. To abinda ake karantawa sune ko dai ɗayan biyan ayoyin nan a babin kenan, ko dai waccan ayar da muka karanto a dazu, ya ayyuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karhan wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna. An gane da kyau? Kaga wannan ai ana karanta shi a cikin alqur'ani, kuma ayat tana cewa aiwa mata adalci, kada a hana su aure, kuma a ba su haƙƙin su da kaza da kaza. Ina fatawan fahimta. To sai ya zama waccan ayar ita ce almatluwu minal kitab, ko fil kitabi da ake fadi anan ɗaya kenan. Ko kuma waccan aya cikin nisa'i, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum, idan kun ji tsoron alla tuqsitu fil yatama, ba za ku iya yin adalci cikin auren marayu ba, ba za ku iya auren su ku ba su sadakin su ba, ku kula da su yadda ya kamata ba, to ku je ku aure ma taba lakum, abin da ya dadada da gare ku, minan nisa'i na mata, matna ko dai bibbiyu, wa thulatha ko uku uku, wa ruba ko kuma hurhudu. Ina fatan fahimta. To kaga almatluwu fil kitabi muna da ayoyi guda biyu. Waccan ayar ta farko farkon nisa, wa in khiftum, kaga tana bayani akan lalle a kula da me sha'ani na sadaki na marayu, kada a dinga cin dukiyar su. An gane da kyau? To wannan shine almatluwu fil kitabi. To sai muka ce idan muka dauki almatluwu fil kitabi wa ma yutla alaikum, menene mawqi'in sa a wajen li'irabi? Muka ce muna da mahanga ko fuskoki guda hudu. Ko dai mu ce wa ma yutla alaikum fil kitabi, da abinda ake karanta muku a cikin littafi, ko dai ya zamo fi mahalli raf'in, sai ya zamo rufi'a bil ibtida, sai ya zamo mubtada ne. Yadda taqdirin yake shine Allahu yuftikum fin nisa, Allah yana yi muku fatawa game da lamarin mata. Wa ma yutla alaikum fil kitabi ay wal matluwu fil kitabi yuftikum aidan, haka abinda ake karantawa a cikin alqur'ani shi ma yana yi muku fatawa akan ku kiyaye wancan haƙƙi na mata din. Ina fatawan fahimta. Tunda mun ce almatluwu fil kitabi shine abinda suke bayani waɗancan ayoyin a kula da haƙƙoƙi na mata. Ina fatawan fahimta, musamman mata waɗanda suke na marayu. Ko kuma ya zamo fuska ta biyu ta zamo jumla ce i'tiradiyya, wa ma yutla alaikum jumla ce i'tiradiyya. To idan ta zamo jumla ce i'tiradiyya, siqat li gharadi at-ta'zimi wa at-ta'kid, ma'ana an kawo ta saboda ƙarfafa zance da abin nan girmama shi. To sai suka ce wa ma yutla alaikum shine mubtada, fil kitabi wannan khabar din sa ne, kuma suka dauka alkitab anan ana nufin lawhul mahfuz. Ina fatan fahimta. Kenan sai ya zamo abinda ake karanta muku shi a cikin lawhul mahfuz na cewa ku yi wa mata marayu adalci, wannan abu tabbatacce ne an girmama lamarin tun a cikin lawhul mahfuz. Ina fatan fahimta. Ko kuma i'rabi na uku sai ya zamo wato wa ma yutla alaikum fil kitab majrurun ni ala alqasami, ma'ana fi mahalli jarrin ne, ai abin da yake nufi qulillahu yuftikum fihinna, wa aqsama bima yutla alaykum, ma'ana Allah madaukakin sarki yana muku fatawa game da lamarin mata, kuma yana rantsuwa da abinda ake karanta muku shi na Alqur'ani. Ba Allah ya, in ya ga Allah ya rantsa da komai, ya rantsa da dutse, ya rantsa da kaza, ya rantsa da kaza, to dan ya rantsa da abinda ake karantawa na ayin Alqur'ani, wani abun bakon abu ne, an gane da kyau, to sai ya zamo fi mahalli jarrin ne, ma'ana wa aqsama bima yutla alaykum min alkitabi, ina fatan fahimta. Ko kuma ya zamo wajahi na hudu cikin wannan li'irabin, muka ce sai ya zamo ma'tuf ne alal majrur, tunda wancan aka ce Allahu yuftikum fihinna, fihinna ay fi nisa'i ko wama yutla alaykum ay wa fi ma yutla alaykum, to sai dai muka ce wannan idan mun dauka zai zamo yana da nesa da ma'anar wannan ayar, saboda larabawa ba su cika yin ma'ana atafina abinda yake al-mudhar akan al-mudmar ba, tunda shi wancan mudmar ne, wanne ne mudmar din wanda ya gabata, fi hinna, kaga hinna din nan ai mudmar ne ko, shi kuma wannan wa ma yutla alaykum al-matlu din nan kuma mudhar ne, to ya za ai atafin al-mudhar akan al-mudmar, suka ce wannan yayi nesa da ma'anar wannan aya din, kamar yadda Imam Zajjaj ya faɗa haka, ina fata mun fahimta. Duda waɗansu da suka kafa hujja da wannan, suna kafa hujja da ita wajen tunkuɗa waccan ƙira'ar ta Sayyidina Hamzatu Zayyat, wa kufiyuhum tasa'aluna mukhaffafan wa Hamzatu wal arhama bil khafdi jammala, kaga Hamza da yazo wattaqullaha alladhi, maimakon sai yace maimakon al arhami sai yace mene al arhama, sai yace al arhami, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi والأرحامي هكا حمزة يكارنتا سوران كما سكارنتا والأرحامة إنا فتوان فيوتا الشاهد دي وأن دسك يدد وأن أي أطف المظهر أكان المضمر سنة تتشوى أكان واتشان آية وأن دبا إتمكبا تو أما دي أبن دامو أوكا أنا شيني ينقوى وأن آية وما يتلى عليك كتابي مغاني وأن المطلوب في الكتاب أبن دأكي كارنتا ونتكين قرآني ميجرما menene abinda ake karantawa bangare biyu ne, abu na farko abinda ake karanta cikin Alkur'ani yana cewa lalle a kula da haƙƙin mata a ba su gadan su, a kula da haƙƙin ƙananun yaro a ba su gadan su ƙananun yara, ina fatan fahimta. Sannan abu na biyu na almatlu fil kitabi shine lalle dukkanin wanda zai auri ƴaƴa mata marayu to fa lalle ya ba su sadakin su, ina fatan fahimta. To Allah yana muku fatawa game da lamarin mata gabaki daya, sannan Alkur'ani shi ma yana muku fatawa game da lamarin mata gabaki daya, game da kuma mata waɗanda suke marayu, an gane wannan gaba din, to mu je gaba. Wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i, lafazin yataman nisa'i muka ce yataman nisa'i, kaga an yi idafatu sifa ila al mawsufi, muka ce kufiyun su suna ganin babu laifi dan an yi idafatu sifa ila al mawsuf, sai ya zamo annisa'ul yatama, matan da ake nufi a nan gurin da Qur'ani yake fatawa game da su, da Allah yake fatawa game da su, su ne mata marayu waɗanda aka yanka musu sadakin su da za a ba su, to lalle ku ba su wannan sadakin nasu. Fi yataman nisa'i ana nufin annisa'ul yatama, ba laifi bane dan mun idafatu sifa ila al mawsufi, an gane da kyau, domin muna cewa yawmul jumu'a muna cewa haqqul yaqin, ba laifi bane ai idafatu sifa ila al mawsuf, saboda da sifa da mawsuf abubuwa ne guda biyu, su kuma basirin suka ce a'a ba zai mi idafatu sifa ila al mawsufi ba, saboda da sifa da mawsuf abu ne guda daya, ya zai abu guda daya a jingina shi cikin abu guda daya, suka ce mustahil ba zai yi ba, to amma abin da yake na akwai shakka babu, muna tare da kufiyun ya halatta ai idafatu sifa ila al mawsufi, saboda da sifa da mawsuf abu ne guda biyu. Na bada misali a jiya zan maimaita, nace wannan wayar baka ce, ce mata da nai baka sifa ce aiko, ita kuma asalin kanta ita ce waya, idan na kwabe sifan nan ta baki wayar za ta tsayu a karan kanta ko ba za ta tsayu ba, za ta tsayu, to abinda ko zai tsayu a karan kansa in ka cire masa sifa, kaga kenan bai zama shi kadai ba, mustaqillun ne bi nafsihi, to dan haka ba laifi dan an yi idafatu sifa ila al mawsuf, ina fata mun fahimta. Wannan wata matsala ce a nahwu, su basiriyun dan haka ya basu damar suka fassara ayar da cewa dan haka matan da ake nufi anan dukkanin mata ba wai ana nufin fi yataman nisa an nisaul yatama kadai ake nufi ba amma da dalilin idafatu sifa ila al-mawsuf ana nufin mata marayu da kuma abin da zai zo na gaba su ake nufi ina fatan fahimta Allah ya gane da mu wama yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tutunahunna ma kutiba lahunna mata marayu wadanda ba ku ba su haƙƙin su da kuka yanke musu za ku ba su me wannan haƙƙin shine sadaki sadakin da yake sananne gashi abinda za a ba su amma ku hana su ku ki ba su an gane da kyau to wadannan ya nuna maka lalle a siyakin wannan ayar ana yi maka magana annisaul yatama mata marayu wadanda ba a ba su wannan sadakin su ko in ce wannan haƙƙi nasu na sadakin su da aka yanka musu allati la tutunahunna ma kutiba lahunna mun gane wannan gabobin ƴan uwa to sai gaba ta gaba watargabuna an tankihuhunna kuma kuna kwadayin ku je ku auri wannan mata marayu din idan mun dauke su da cewa kwadayin ku je ku aure su akwai kuma tafsiri na biyu kuma kuna kyamar da ku je ku aure su to ya zamu fahimci wannan kyama da su saboda wannan fi'ilin ne na targabuna fi'ilin targabuna mudari'i ne madin sa shine raghiba mudari'in yarghabu nan an ce targabuna ne saboda mukhatabuna ne an gane da kyau to shi kuma fi'ili na raghiba ya ta'addi da wasu harufa guda biyu yakan yi ta'addi da an yakan yi ta'addi da fi idan yayi ta'addi da an ma'anarsa daban idan yayi ta'addi da fi ma'anarsa daban ba fa ta'addi ba fa an gane ko ta'addi idan ya hadu da wani harufa a larabci akwai abun nan wasu af'al din da suna buƙatar izuwa ainihin wato su yi ta'addi su hadu da wasu harufa idan suka hadu da wasu harufa to ma'anar daban ce shi larabci haka yake da wannan tsarin idan nace raghiba fi kaza to wallahi ma'anarsa daban idan nace raghiba an kaza ma'anarsa daban wa man yarghabu an millati ibrahima wallahi ma'anarsa daban idan nace raghiba komanda fi azwaji da kaza ita ma ma'anarsa daban kaga auren sai muka kawo komanda shi kuma wancan sai muka kawo na daban ko wato idan kace raghiba fi kaza ai ahabbahu wa aradahu idan kace araghiba fi kaza ma'ana ya so shi yana so kuma zai yi kaza an gane da kyau amma kace raghiba an to yana nufin ya kyamace shi ya bijire masa baya son sa shi yasa Allah ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim wa ne ne zai kyamaci tafarkin annabi ibrahim illa man safiya nafsa in ba wanda ya zalin ya abinna ya wawuntar da kansa ba an gane da kyau kuna fahimtar da kyau dan haka fassara dole kafin ka fassara ta zuwa Hausa ka gane menene raghiba yayi ta'addi da shi idan yayi ta'addi da an yana nufin ya kyamace shi baya so a'a ba ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba famar raghiba an sunnati kaga zaka ce wanda yake son sunnata ne kana cewa haka kaga mutum bai fahimci larabcin ba kenan wanda ya kyamace sunnata baya so saboda raghiba yayi ta'addi da an an gane da kyau amma yayin da kaga raghiba da yadda aka sarrafa ta na fi'ilita ko dai a ce ka kwadaitu ko kuma kaso ko kuma na mudari'insa in dai ta'addi da fi to wannan yana nufin yana so yana kwadayi zai aikata wannan abu ina fatan fahimta bayanin ya fita to ku duba wannan ayar shi da an yazo ko da fi yazo yace wa targabuna ku duba da kyau da me yazo shi fa an da nace dazu ba hamza nunun bane an da ainun nake magana yawo wato wannan kuma da me yazo kaga da hamza yazo da nunun ko alifun ne da hamza to shi kuma wannan me yake nufi to sai suka ce idan raghiba bata yi ta'addi da an ba bata yi ta'addi da fi ba to wannan kana da zaɓin ko dai ka ɗau ma'anar yana so ko yana ƙi ina fata mun fahimta to wannan shi yasa a wajen fassara sai na ce muku wasu sun fassara kuma suna kwadayin su je su aure su saboda dukiyar da aka barwa marainiya ta ja kaya an tara mata kaya ina fata mun fahimta wasu kuma suka ce a'a ba sa so su je su aure su suna kyamar su aure su saboda munin su ko ba a bar musu kuɗi ba saboda za su ga za su zama musu liability ne ina fata mun fahimta to anan kai malam mai tafsiri ba abin ta da jijiyoyin wuya bane wani sabanin in kaga mutun yana tayi sai ya zama karamin sani ne amma irin wannan Allah ya so a karanta shi da tafsiri biyun ne ina fata mun fahimta wancan ya karanta da kaza yana da dalili wannan ya karanta da kaza yana da dalili saboda dukkanin lafazin yana daukan wadancan ina fata mun fahimta ko dai kace kuma kuna kwadayin ku je ku auri wannan mata marayu dan saboda kansu da dukiyoyin su ko kuma kuna kyamar ku je ku auri wadancan mata saboda talauci ba dukiya ko kuma munin su ina fata mun fahimta to wanne ne ba wanne bane dukkanin zai dauka ina fata mun fahimta wa targhabuna an tankihuhunna to mun gama shi ma da wannan wal mustad'afina wawun dinnan an yi atafin sa ne a can can inda Allah ya ce qul Allahu yuftikum fihinna ma'ana Allah yana yi muku fatawa game da kananun yara masu rauni waɗanda kuke cinye musu dukiyar gado ba ku ba su wataƙila ku hana su ma gadon gabaki daya ko kuma wataƙila an raba gado ai shi babba ne babba joji ne ya tarkata komai ya ce an shigar da kuɗin cikin harkar kasuwanci ya ina kuɗi kai ba na son rashin kunya ina kaza to ba daidai bane Allah ya nemi ku fatawa game da kananun yara a kula da haƙoƙinsu a basu ina fatawan fahimta bayan nan wal mustad'afina min al wildani wa an taqumu lil yatama bil qisti kuma Allah ya nemi ku fatawa shi ma wannan ma'tuf ne a can qulillahu yuftikum din Allah ya nemi ku fatawa game da lalle ku kula da abin da ya shafi dukiya ta marayu ku tsayin daka wajen kun ga kun killace musu ita wajen kun ba su ita ina fata mun fahimta yan uwa taba dukiyar maraya akwai hatsari kwarai da gaske shi yasa anan ayat ba wai ta zo bane ita kadai akwai waɗanda suka gabace ta ayu da dama wancan shekara in za ku iya tunawa mun ta bayani dangane da dukiyoyin marayu da yanayin taba su da yanayin wa'idi narko da Allah madaukakin sarki ya tanadar a karkashin wannan ina fata mun fahimta to dan haka sai ake maimaita wannan tunda sun zo sun yi tambaya sun yi fatawa to sai Allah yake ƙara maimaita wannan ayoyin akan ku ƙara tunawa da abin nan almatluwu fil kitab abinda aka karanta muku na haƙoƙin marayu a ɗaiɗaikun ayoyin alqur'ani mai girma ina fata mun fahimta akwai wata sauran ƙura da ba gane ba a wannan aya din wayastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wama yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'il lati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina min al wildani wa an taqumu lil yatama bil qisti wa ma taf'alu min khairin duk abinda kuka aikata na alkhairi fa inna allaha kana bihi aliman lalle Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne da wannan al'amari din aya ta futa to Allah ya gane da mu ji aya ta gabaran ma
wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وبنجدي الله مدوك كنسر كي يتي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أي وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا za ka yi taƙadimin nan kai ta'akhirin wato abin da yasa nake mana wannan gwaru-gwarin wata fassara ba za ta fassaru ba sai kai amfani da ka jawo can ka jinkirta can ka hada can ka hada can sai abin ya fassaru amma in ba haka ba shi larabci ne wannan kuma hausa ce in na fassara yadda take harfiyan sai ku ji nayi gwari shi kuma dama ba a fassara harfiya ma'nawiya ake yi an gane da kyau to yadda hausa take wa in imra'atun khafat min ba'liha kuma Allah madaukakin sarki yace idan wata mace ta ji tsoran ko ta fahimci alamu domin khafat zai iya daukan alimat amma wannan yayi nesa kace kawai ta ji tsoran wani nishuzi burtsewa daga mijinta au i'radan ko kuma alamar yana kokarin juya mata yana kokarin canza mata an gane da kyau yana kokarin bijire mata fala junaha alaihima, to babu laifi akan su 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 biyin, da matar da mijin, ay yusliha ko kuma ay yasalaha wa yasalaha fadmun musakkin mukhaffifan ma'al qasri waksir lamahu thabitan tala thabitan kufiyun, sune suka karanta da an yusliha. Sauran kuma yasalaha, yusliha ma'ana daban, yasalaha ma'ana daban, za mu ji insha Allah. To ubangiji Allah ya ce babu laifi a tsakanin ma'auratan miji da mata idan sun yi sulhu a tsakaninsu. Wa sulhu khair, kuma yin sulhu shine yafi alheri, inji Allah. Wa uhdiratil anfusu shuh, kuma an kunsawa rayuka tsananin ruwa, an kunsawa rayuka tsananin ruwa. Wa in tuhsinu, Allah ya ce idan kuka kyautata, wa tattaqu kuka yi taqwa, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabiran, lalle Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne, mai cikakken sani ne cikin abin da kuke aikatawa. To me ayar nan take nufi? Wannan ayar malaman tafsiri suna ambato mata sababin sauka. Bari mu fara da riwaya ta farko. Sa'id ibn Jubair ya rawaito daga malaminsa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma, yake cewa wannan aya ta sauka akan ainihin wato ibn Abi Sa'id. Kanat lahu zauja, ya kasance yana da mata, ita kuma matan nan ta kasance shekaru, ko kuma yanayin da ta daina jan hankalinsa, ko kuma ya gaji da ita, ko dan shekaru, ko wani ciwo, ko wani yanayi dai na daban, ina fata mun fahimta. To babu laifi idan macen da shi kowa ya zo ya sauka daga kan wani haƙƙi nasa. Haƙƙin da ake nufi a nan haƙƙi ɓangare uku, ko dai haƙƙi na sadaki, ko haƙƙi na ciyarwa, ko kuma haƙƙi na alƙasmi, ma'ana ba ƙasam ba, ƙasam rantsuwa kenan. Alƙasm shi kuma rabo, rabon kwana. Kun san rabon kwana wannan haƙƙi ne na mata, musamman mai mata sama da ainihin wato ɗaya. An gane da kyau? To babu laifi dan ta sayar da ɗaya daga cikin wannan haƙƙoƙin nata. Kenan ayar za ta zama ta yi aiki a jiya, kuma tana nan daram a yau, tana nan tana ci gaba da aiki, kamar yadda za mu faɗaɗa bayani daidai gwargwado akan wannan aya. An gane matashiyar wannan aya, ƴan uwa? To kenan ayan nan take cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha, a daidai nan gurin mun ce asalin karatun shine wa in khafat imra'atun ne, wa in khafat imra'atun, idan mace ta ji tsoro sai aka jinkirta fi'ilin, aka gabatar da fa'il din. Wannan kuma yana da ɗan uwa a cikin alkur'ani mai girma. Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana, ina fatan fahimta yadda asalin karatun yake. Wa in istajaraka ahadun min al-mushrikin, an gane da kyau? Wa in istajaraka ahadun min al-mushrikin, sai aka ce wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka, aka jinkirta fi'il din, aka gabato da fa'il din, ina fatan fahimta. Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qutatalu, kaga sai aka jinkirta iqtatalu akan ta'ifatani, ina fata mun fahimta. To haka shi ma anan gurin wa in imra'atun khafat min ba'liha, Allah ya sa mun gane. To wannan ba wani abu bane, in kana so ka fahimci Hausan, nasiha ga kokarin masu wa'anda suke kokarin fassara tafsiri, sai ka nemi masa haka. Wata lokacin kana neman fa'il din, shi kuma an jinkirta shi, an gabato a fi'il din, an kai shi can, an gabato maka da fa'il din saboda wasu agradu na balagan da ba nan muke ba a yanzu, ina fatan fahimta. To irinsa ne a nan shi ma. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan, haka dukkanin wata macen da ta ji tsoron wata burtsewa daga mijinta, ko kuma bijirewa, ma'ana ya canza mata ba daga yadda ta saba ba. Lafazin ba'al shine zauji, ma'ana miji, an gane da kyau? Alba'alu shine azzauji, miji, amma asalin alba'alu a larabci ana nufin as-sayyid, ma'ana wanda yake shugaba. To sai aka aru wannan kalma ta alba'alu, ta albu'ula, domin ya zamo menene abin nan. Bu'ula din shine jam'in, alba'al shine mufrad, saboda shi alba'al shine as-sayyid, tsakanin miji da mata wane ne alba'alu bainahuma, wane ne shugaba? Miji. Wa alfa ya sayyidaha ladalba, to don haka duk macen da bata yadda cewa mijinta ba'ali bane nata, ba'al ɗinta ne shugabanta ba, to ta rikito tun ana, ta samu matsala kwarai da gaske. A duk lokacin da zaka ga Qur'ani yana magana, to yana ɗaukan miji a matsayin shi ne shugaba ga mace. amma shugabancin ba ana nufin yayi diktatoriya ba, yana yi duk kama kariya sai abin da ya ga dama ai masa da'a cikin abin da ya so da abin da yake, abin da ya dace da shari'a da abin da bai dace a ina ake haka, ba haka ake nufi ba. Za ta yi maka da'a cikin abin da bai saba wa Allah da manzansa ba. Ina fata mun fahimta. To shine ma'ana al-ba'al. Sai lafazin an-nushuz, lafazin an-nushuz shine muka ce burtsewa. Shi kuma annushus din nan zai iya kasancewa ko dai ta bangaren mace ko kuma ta bangaren namiji. Zan iya cewa almar'atu nashiz wal rajulu nashiz, ma'ana akan samu nushuzul mar'a, akan samu nushuzul rajul. Idan za ku iya tunawa a karatunmu na baya, mun kawo lokacin da ita ma macen take burtsewa, take canzawa, take tada hankali, a samu matsalar daga gurinta ne burtsewa, to mun kawo yadda za a yi maganin wannan. To nan kuma sai aka kawo yadda za a yi maganin burtsewar mazaje yadda suke. Ina fata mun fahimta. Ba laifi idan mun yi muraji'a a gurguje a karkashin wannan. ‘Yan uwa mun fahimta da kyau, amma gabanin nan shi ma mu je waccan kalmar da muka ce lafazin ayyusliha, muka ce kira'a ce guda biyu, da akwai yassalaha da kuma yusliha. Idan muka ce yassalaha, waɗanda suka ce yusliha su ne kufiyun, thabitan tala kenan, sauran kuma suka ce yassalaha. Idan muka ɗauki yusliha yana nufin daga al-islahu ne, an gane da kyau, ai gyara, ai sulhu, a samu al-islah inda tanazu wa tashajur al-musta'mal, wannan musta'malun ne kai, ana amfani da islah gyara tsakanin ainihin wato miji da mata lokacin da aka samu wannan rashin jituwa din. Ina fata mun fahimta. To wannan shine ma'anar yassal, abin nan qira'at yusliha za ta dauka, qira'ar kuma yassalaha wanda yake karantawa da wannan ai asalin sa yatasalaha ne, sai aka yi idgamin ta'un cikin sa'un din asadun, ya zama menene yassalaha. Ina fata mun fahimta. Ma'ana abin da yake yassalaha ay yatawafaqa, ma'ana su samu daidaito a tsakaninsu. An gane wannan ‘yan uwa? To shikenan. Wannan burtsewar an same ta ne daga wajen namiji a nan, ya zo yana canza mata ta fuskanci canzawa. Shi ya sa su malaman suka yi ƙoƙarin su ce khafat a nan, bi ma'ana alimat, ma'ana ta fahimci wani abun burtsewa ko kuma canzawa daga gare shi. To amma idan ka je ka dawo abinda malaman tafsirin suka ce, a bar shi a zahirin yadda Allah ya ce wa ini mar'atun khafat, duk macen da ta tsorace ta ji tsoro. Sai wasu suka yi kokarin su hada da alimat da khafat, ma'ana suka ce ta fahimci wannan yanayin canzawa daga gare shi kuma ta ji tsoro. To babu laifi su wancan sulhun da muka ambata. An gane da kyau ‘yan uwa? Mace wani lokacin takan zamo ita ce nashiz, wani lokacin mijin shine nashiz. A Qur'ani ya bamu idan aka samu nushuzin daga wajen mace yaya za a yi. Kai ne kake da mata, sabon aure ko wanda zai aure, kuma wanda ya dade da aure, ba haka kawai lokaci guda ake yin saki ba. Ba haka bane dan uwa, saki fa yana da lokacinsa. Akwai saki na sunna, akwai saki na bid'a, akwai lokacin da sai ka kirda da lokacin da za ka yi saki. Sannan kuma akwai lokacin da ba sakin za ka yi ba, wasu matakai ne za ka bi na ladabtarwa gabanin aje saki. Ubangiji ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah wallati takhafuna nushuzahunna. Kajiba wadanda kuke tsoran burtsewa daga cikin su mata, a can mata ne suke burtsewa, suke nushuzin. To waɗanda kuke tsoron burtsewa su cikin mata, fa'idhuhunna. Malam ka hau tirmi na wa'azi, an gane da kyau, ku yi musu wa'azi, ko ku yi musu, ko ku samu mai yin wa'azi, ko ku samu kasusuwan masu wa'azi wanda take da ɗan alaƙar saurara. Ka san wai yanzu abin ya zamo kowa akwai irin wacce take sauraron wa'azin da ya dace da karata. To koma dai menene malami na Allah, ka samu mata wanda ta yadda ta nutsu da shi take sauraronsa, ka sa mata karatunsa ko ka kai ta gurinsa domin ya yi mata wa'azi, in kai ba za ka yi wa'azi ba, don wasu matan ba su cika jin wa'azin mazajensu ba. An gane da kyau? To amma dai Qur'ani ya ce macen da ta fara wannan burtsewar ba kawai tafi gidan iyayenki ba, ko duka ko zai, a'a, kai mata wa'azi. An gane da kyau? Fa'idhuhunna, ku yi musu wa'azi. Idan kai wa'azi bai yi ba, to sai aje mataki na gaba wahjuruhunna fil madaji'i to a kaurace musu daga makwanci ba fa kai ka zo ka ce ki ji tsoron Allah kaza da kaza ba tai ba kai gobe sai ka tafi mataki na biyu a akarmakallah ai abun ana bin sa a hankali ka dan dauki lokaci kana ta yi kana ta gwada mata Allah kana ta gwada mata kaza da kaza kana tsoratar da ita waɗannan abin da iya mai yin irin wannan an gane da kyau ko kuma kai ta wajen malaman su yi mata wa'azin ko kuma sa mata ɗan clips na malamai da za su yi kaza ina fata mun fahimta wani lokacin kawai sai kai status dan ita kadai ta kalla mai irin wannan aikin ba dan da ita kake ba ko kuma kawai ka dora ka tura kurman wa'azi kenan an gane da kyau wa'azi kala kala ne kuma iyawa ne yawa to kai mata wa'azi a matakin farko idan kai wa'azi kai kaga bai yi ba to sai aje mataki na biyu shine kauracewa kauracewa da ake nufi ba ka garkame ta a gida ka fita yawon ka kace ai kai kaura a akarmakallah kauracewa a gida daya ga gado daya ta kalli can ka kalli can an gane da kyau wata tace to a zuba mana daga nan ila yawmit tanadi to kaga ita ta kaurace masa din kenan galibi wannan to shikenan din wato Allah ya ce wajruhunna ka kaurace mata an gane da kyau idan aka kaurace mata idan Allah ya sa ta dawo ta nemi sulhu to shikenan sai a sasanta idan bai yi ba to fa sai a je mataki na uku wadribuhunna Allah ya ce ku ladabtar da su ta hanyar duka shi kuma dukan nan akwai bayanin da aka yi shi ba ka je kai tatabkar baiwar Allah da wani irin itace ko wani irin kaza ka ce Allah ya ce mu jibge su ka jibge sa ina akwai yadda malamai suka yi bayanin kuma ka gane ba wai lokaci guda ne ake zuwa ai ta dukan su ba in ma za ka yi dukan akwai dawabit na dukan akwai inda ba a duka kada ya zama darban ghair mubarrih ba mai abin nan fitar da jini ba ko ba za ka daki fuska ba amma ka ta karkare kai ta naushin ta kace Allah ya ce mu dake su ka daki wa ka tafi boxing mana idan za ka iya filin dambe ba haka ake nufi ba wato dukan ku gane wani lokacin mutum ma zai bai san yayi ba an gane da kyau saboda su waɗannan halittar Allah ya musu rahama baka san lokacin da za su kunno ka bane an gane da kyau to wani lokacin kada kai duka cikin fushi shi yasa wasu ma malaman kokarin cewa ga yanayin yadda dukan yake in kai ma ai sai kaga kamar wasan yara za a dauka ko ba haka ba to kai ka zo kai wannan dukan kuma kai lalube cikin dare ko ba gane ba yace ina shi ya gane karatun yace ina to dan haka waɗanda yake mai tunani da kyau ya san yadda yake bi da matarsa amma mu ko ba mu soke ka ce gabaki ɗaya babu maganar duka ballantana ka ce in an dake ta tarama to in ya sake ta ba tarama sai da ta tafi gidansu ai ko in bayan ta gama idda to dan haka ƴan uwa shi duka da ake nufi akwai dawabin akwai tsari ban so mu fadada a wannan babin ba babin muke ba an gane da kyau amma wanda yake mai mutunci da kyau da yawa da wahala kaga yana dukan matansa kuma kai idan aka ce wancan madakin mata ne ai da wahala ka auru za ka ga ana ta kokarin gudunka wani lokacin kuma matan ai sun fi son washman malam an gane washman ai ko mai dirzawa amma mai dan guga mai dutsen guga mai bin su a sannu ba kowace mace bace ta fiye biyayya irin wannan lokaci din ka ji ko wanda gaskiya ne ina ka san ai kai shiru komanda sai lokacin da Allah ya shigar da kai ka ce gaskiya ne wai har da cewa gaskiya ne to ƴan uwa mu gane ita mace da muke ganinta iya sarrafawa ne idan namiji ya san yadda zai sarrafa mace to wallahi zaka ji daɗin ta ku zauna lafiya ba za ka taba zuwa ma wai waɗannan matakan ba za a yi ta tsayawa ne a wannan mataki na wa'azi dama wa'azi kai ma kana so shi ma ita ma tana so an gane da kyau ba za ka taba ji an tsallaka nawa ne suka yi aure shekara da shekaru babu saki a ba kaza ba wai kuma dan ba a samun sabanin bane akan samu amma sai a hau teburin tattaunawa duk inda aka je aka hau to zai a zauna bayan an sako ita mace lokacin da take wannan kumburin ka rabu da ita ta gama duk abinda za ta faɗa tayi kaza tayi kaza ba ita kadai bane akwai mutumin yana kunna ta ne an gane da ke yana zungurarta ka kyale ta ta gama duk abinda za ta faɗa da kanta in ta sace sai ta zo tana me yasa tayi haka sai tayi kokarin baka hakuri amma yayin da ka biye mata ta hau ka hau haba to mutumin ya samu abin da ake so karshe ba za a yi yadda ake so ba shine za ku yi taji ana cewa wancan ta kashe miji ko wannan ya daki kaza wannan ya kaza saboda an hau abin nan dokin zuciya na fushi lokacin da take wannan gasatar amsa ana so kaje abin nan ko lokacin da mace take wannan furzar da fushi da ifface-ifface da kaza da abin nan ɗayan biyu ko dai kai shiru kai kamar baka ji za ta yi ta duk abin da za ta so ka ji ɗan amma ba za ta dake ka ba kuma ba za ta yi ta so ta kunno ka kai duk abin da za ka yi to kai gunka rabu da ita za ta yi duk abin da za ta yi in ta gama kuma za ta huce in ba za ka iya ɗaukan wannan ba sai ka tafi ka bar mata wannan gida ɗin in ta huce sai ka dawo in an ɗora kai shiru da kanta za a zo sai a yi sulu sai a tattauna ai kaza sai a gane mai daidai da mara daidai duk wanda ba shi da wannan lissafin to da wahala ya iya tolerating ɗin matsalolin mata ina fatan fahimta kuma irin waɗannan su ne mafiya alherin mazaje da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alherin ku shine wanda yake kula da mata su fa mace in wai kaso ta miƙe malan haka to wallahi sai dai ka karya ta wa kasru ha talaquha kuma karya ko wa kasruhu karya wannan kashin shine ka sake ta saboda su dan khuliqna min dhila'in a'waj an halice su ne daga wannan kashin hakarkare na ribs din nan aya yake amal kwada yake to haka zaka kokarin ka ji dadin ta amal kwadanta amma ita ma ba wai ta ce amal kwada take ta dinga ma iya shege ba a wannan ba daidai bane an gane da kyau yawa akwai hanyoyin ladabtarwa ba wancan babin muke ba mu datala ce ta kawo mu to ƴan uwa idan an bi waɗancan matakan duk ba su yi ba to shikenan ba za ka ce wai za ka sake ta ba sai ka je ka kai ƙara gida tana da magabata gashi kuma ka yi abin da kai amma ba ta daina ba don haka ita za a kira a yi mata nasiha wataƙila yin abin bai yi ba to kai ma sai ka gaya magabatanka ita ma a gaya magabata a zo a zauna wa in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in har su waɗannan hakamani ɗin wakilan sun nufaci sasanci to Allah maɗaukakin sarki zai ɗinke su ko kuma ma'auratan idan suna nufin ɗinkewa da gasken gaske Allah zai daidaita in kuma rabuwa ce to Allah zai haɗa kowa da rabansa ina fatan fahimta ƴan uwa wannan idan macen ce ta tada burtsewa kenan to wannan kuma cikon waccan aya ce ba zai mu shiga wannan aya kai tsaye ba sai mun yi review sai mun yi muraja'ar waccan aya din kun gane da kyau dan kada ku ce kullum mata ake wato kuma ga na mazan wa in imra'atun khafat min ba'liha idan kika ga kika tsorace wata burtsewa daga mijinki au i'radan ko kuma bijirewa ya canza miki ba kamar yadda kika sani ba to ga abin da za a yi fala junaha alaihima an yusliha ku an yasalaha bainahuma sulha babu laifi sai sulhu a tsakaninsu ina fatan fahimta Allah ya ce wa sulhu khair kuma yin sulhu shine yafi alheri abinda ake nufi da yin sulhu anan kamar yadda muka faɗa shine menene shine abinda yake idan taga yana kokarin canza mata yana kokarin wato mata dole ku bari a gaya muku gaskiya shi namiji yana da damar ya auri mata ɗaya har guda hudu ina fatan fahimta ke kuma wallahi daga lokacin da aka ce an daura auren nan shikenan ke da shi mutukara ba ake tsammani kuma insha Allah shine hurun ain naki aljanna haramun ne ki je ki dinga biye haramun ne ki riki wani ai bestina ne besti a ina babu shi bestin ki mijinki bestin ki shine wanda yake jagoranki a gida ina fatan fahimta so dan haka ki yadda da wannan mabda'in da musulunci ya dora ki mijinki ɗaya ne shi kadai haramun ne ki dinga kula-kule da sunan wannan aboki na ne wannan kaza wannan a ina din wannan ba daidai bane ina fatan fahimta shi kuma namiji an bashi damar bayan ke ya aure ta biyu ta uku ta hudu matukar ya kiyaye waɗannan sharuɗa ɗin da mun ambace su a karatun baya ina fatan fahimta to dan haka anan gurin yayin da kuke zaune da shi sai kika ga canji daga gare shi tunda shi ɗin ba mala'ika bane wataƙila yanayin shekaru wataƙila wani rashin lafiya ko tsufa ko makamancin haka kika ga take-taken mutumin nan faso yake rabu da ke an gane da kyau to kada ki girman kai kada ki ce a kaza da kaza dan haka a nemi sulhu. Sulhun ku shine ku zauna da shi, naga wasu abubuwa suna ta faruwa da kaza da kaza. In aure ne, kaje kai aurenka. Ina fata mun fahimta. Kaje kai aurenka lafiya lau. Wataƙila idan da gasken sansa take ba laifi bane ta ce ni na dauki kwana na na bata ma'amariyar aje a ci gaba da bugawa. Ni kam na kula da yaya. Wai matan nan karatun nan mata ba sa san shi. Ko ba haka ba? Ana ta nuna mun lokaci ne, amma lalle dole zamu bayani a wannan gurin. Duk macen da ta ji wannan hukuncin da aka yi wai an mata ba daidai ba, wallahi idan kika dubi mai tafsirin da ba daidai ba kin zalunce shi. Wanda zaki fara ji ya miki ba daidai ba kin san shi, dan ni kawai mai fassara ne. Ina fata mun fahimta. Ina fassara abin da yake ma'anonin ayan ne. Dan me ba dan me ba, ya haka ba haka ba, sai ki tambayi mai duka din. Dan Allah shine yace ai haka din. Ina fata mun fahimta. Kuma ku da za ku ji yadda muka yi ta ambato bayani yadda musulunci ya girmama ku, yayi muku kaza, ai ba za ku so ma a daina ba. Ku fa a da mace ba kowa bace in ban da kaya. Tuba'u wa tushtara, asiya a siyar da ita. Kina ji fa idan kika fado daga cikin ga kinan ƴaƴanki ne wancan, kamar ƴaƴanki duda baki ka haife su ba, amma mijin ku yana mutuwa, dan waccan matar dukkanin ku zai tarkace ku kamar awaki ko shanu, kun zama nashi, wallahi in yaso sai kwanta da wasu daga cikin ku. Me yafi wannan wulakanci? Ko kuma ya aurar da ku ya karbi sadakin, ko kuma ya hana ku aure ya bakku haka kawai yana jiran ku fanshi kanku. Sai ka ce wasu ba mutane ba, amma musulunci yazo ya girmama ku, ya mutunta ku, yace mace yar gwalce, yace mace wato yar kwai ce, a tarairaye ta, a kula da ita, mace ba za ta zama tayi wahala ba. Namiji shine shawuya ya fita gararam gararam kamar dan autan samudawa. Namiji zai je duk wannan ba campaign nake muku ba. Ina fata mun fahimta. Musulunci ya girmama ku, ya kai ku inda ba ku yi tsammani ba. To a irin wannan shi ma za ku samu lalle akwai maslahohin da yasa aka ce ai haka din. Amma ana ta nuna mun lokaci yayi ne, shi ma babu laifi, yau dole za mu kwana a ƙarƙashin wannan gaba din. Za ku ji meye maslahar da ta sa aka ce babu laifi ai sulhu irin wannan. Duk lokacin da aka ce ai sulhu, to ana maganan ne wannan ya sarayar da wani bangare daga cikin haƙƙinsa, shi ma waccan ta sarayar da wani bangare daga cikin haƙƙinsa. Ina fata mun fahimta. In dai za a zauna teburin sulhu, to wannan watakila ta gundire shi, ta masa wani laifin, yana so ya haƙura ya rabu da ita. To amma rabuwar ba alheri bane, to sai ya haƙura da wannan menene rabuwa din, ya sarayar da wannan haƙƙin, ya dawo ita ma ta sarayar da wani haƙƙi nata, to sai ai balancing. Tana nan a matarsa, kuma wancan in aure ne ya je ya kuma yi, in kwana ne ta bayar, mene matarsa ce kuma an ci gaba da zama. An gane da kyau, akwai maslahohi a ƙarƙashin wannan da za mu ji da izinin Allah. Amma daga ƙarshe Allah ya ce wa uhdiratil anfusu shuha, ma'ana wato an ƙunsawa rayuka tsananin ruwa. Wace irin ruwa aka ƙunsa musu? Ta ɓangaren malam kana ta nuna min lokaci yayi ko? To amma insha Allah mu kwana anan, kada mu tsere ko ince kada mu gudu a ƙarƙashin waɗannan ayoyin, musamman a wani lokaci da muke a yanzu ake ganin an tawayewa haƙƙin mata, ko kuma musulunci ya bawa mata dama, musulunci ya dora ya bawa maza dama akan mata, mata ba a ba su komai ba, ba ai kaza ba ai kaza ba. To shikenan, ina ne suka ba yake damar? Ba European country bane? Ga hanya nan, kije yau ki ji menene a ire-iren waɗannan garuruwan me suke faɗi. Da yawansu za ki gansu ƴaƴan tasha ne. Da yawansu mutum ka rasa ina ubansa, ina uwarsa, an rasa su. Suna ganin wayewar shine mace ta fito ta nemi na kanta, wayewar ki fitar da tsiraici, wayewar shine kaza da kaza. Khada'uha biqaulihim hasana, sun yaudare ta da cewa wa ita mai kyau ce. Mai kyau ya zai ta zauna gida, mai kyau ta fito ta yi tallan kyau. Shi kwa kyau idan aka tallata shi a lokaci ɗaya ne, mayayun nan da suke kallon shi a matsayin kyau suna gama lasassa, kin zama kuma abarbola, abarwulaƙantawa. Duk wacce da kika sani wa ita mai kyau ce a bibiyar matan masu kyau, a yau tana ina? Ki bata shekaru ne kawai, kamar kudaje ne, suna gama yanyame ta, sun lashe abinda za su lashe, ta zama kwallon mangwar an wullar. Wallahi wata za a nemo, an gama da keke. Kuma shi kwa namiji da yake ganin wata halitta ce fa ta daban, ke ma wata halitta ce ta daban, dole ne mu yadda da yadda Allah ya tsara, ba za mu yadda kuma da wasu maganganu da sasu cewa an zalunci mata ko makamancin haka ba. Akwai ƴan sauran bayanai insha Allah za mu ƙarasa su a gobe da izinin Allah. Abinda muka faɗi na daidai Ubangiji Allah ya damu cikin ladan na kuskure. Na'am. To masha Allah ga Qur'anai wani bawan Allah an ce ya kawo masallaci ya kawo kenan. To masha Allah, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya sa maka su su zamo a matsayin mizanul hasanati. Masha Allah, Qur'ani ne ya kawo su ga sunan da bugu mai kyau. Allah ya sa duk wanda ya karanta kana da kamashin ladanka da izinin Allah. Da kuma wannan tarjama ce ta babban malamin mu kenan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa a cikin mizani, Allah ya sa duk harafi da za a karanta kana da wannan kamasho nasa, sai a sa su a cikin maktaba ko Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.